daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a masararwa assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Har ma da wasu tashoshin su ma na FM duka a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da Mania FM. A can kuma sai ta kasar Ghana kuma ana iya jin mu ta Alpha Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Bello dan mai soro,
sai kuma ni Usman Ahmad.
Masu sauraro, yau Laraba 28 ga watan Maris din shekarar 2018, a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari, yau ma ita zamu yi.
Haka yake, zamu kutsa ne cikin maganar yadda wasu kamfanonin sadarwar zamani ta internet ke amfani da bayanan mutane ta hanyar tattara su ko kuma su kutsa su satar wannan bayanan su sarrafa su domin jin sirrin jama'a ta hanyar yanar gizo da mayin wadaka da alƙiblar jama'a din.
Ko yaushe kika buɗe shafin ko Facebook za ya bar bayani wanne zai nuna ina kike zuwa, waɗannan shafuka kike kallowa, a wannan lokaci ne kike kallato shi, mintuna nawa ne kike yi a kansu, duk waɗannan bayanan shi ne za a zo a tara. Wato idan aka tara shi, sai ki ga abin mamaki zai nuna ki a zahirance abin da kike so da abubuwan da baka so da abubuwan da kike bukata da irin waɗannan ra'ayi kike da shi.
Zamu ji tattaunawar nan an jima kaɗan wadda abokiyar aikin Maryam Bugaje ta yi da shugaban wata ƙungiyar sarrafa yadda ake amfani da kafofin sadarwa tsakanin matasa da ke jihar Kano, wato Malam Inusa Zakariyawo.
Sannan akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. Hatta dan iya shi ma fa sai da yace wani abu akan wannan batu na kafafin sadarwar zamani.
Yanzu ga amsoshin tambayar da muka muku cewa, sai kuma mu je ga amsoshin tambayar da muka yi muku game da cewa
domin kuwa mun tambaye ku ne cewa shin yaya kuke amfani da waɗannan kafofi ko kuma kuka sani game da kare magana sirrin ku da kuma amfani da wannan yanar gizo. Ga amsoshin da wasu ku suka bayar na cewa Musa Hadarin Asuba da Magaran da Haris A Adam Goran Maje da Babaye Gambo da Magaran suka hadu suka ce yau da gobe sai Allah. To mu kam ana mu fahimtar shine idan mutum zai rubuta kalamai to ya san irin kalaman da zai dinga aikawa.
To sai Muhammad Bako Jakori da Magaran yace salam, mai san kayanka yafi ka dabara, muna adara Allah ya kare mu daga sharrin barayi na gida da na waje har ma da na yanar gizo.
Wayo dai ya san naki. To sai Abdulrahman Aliyu Balkore yace hakika rashin privacy, a turance shi ya faɗa kenan, wato kange sirrin bayanan shafukan musamman na shafin Facebook da makamantansu wata barazana ce da kan iya sawa mutum ya rasa shafin nasu ko gaba ɗaya ne. To
sai Ashiru Lawal na Goma Ruwan Aure yace salam, yau da gobe, hakika yau kun tabo inda ke mana kaikayi musamman mu ƴan gwagwarmaya da aka yi da yadda muke samun barazanar yi mana kutse a shafukan mu da muka kwashe shekaru muna hulɗa da shi. Dan haka ina gayyatar ƴan uwana ƴan gwagwarmaya da mu kashe kunnuwa mu a cikin wannan shiri na yau da gobe mai albarka domin jin hanyoyin da zamu bi mu kare shafukan mu daga fadawa tarkon ƴan garkuwa da account.
Aiko akwai bayani. To sai Ibrahim Abdullahi yace salam, yau da gobe, ni bayanin abokan da ban sani ba, bana yin abokan da ban sani ba, wato a Facebook din kenan. Kuma na gode ku tashi lafiya. Sakon yace ya hada ni har da wai Ibrahim Minini mai littafi Jos.
To sai Prince Tasi Ibn Abdullah Azari da Malam Yahaya da Noah Azari da Ilya Onzi Madrid. Yace hanyar ita ce suka ce hanyar ita ce kawai ka san mai kake rubutawa a shafukanka na abota. Idan haka in kai haka to zaka gujewa duk wata matsala da ke iya bullowa.
Sai Yusuf Muhammad gidan dare yace Assalamu alaikum. Yau da gobe a gaskiya hanya daya ce ita ce mutum ya daina karbar mutanen da baka sani ba domin yawan abota da waɗanda baka sani ba shike janyo ka haɗu da wasu bata gari.
To sai Haruna B Tarmasuwa daga da kuma Alhaji Haruna wato gamawa Bauchi suka ce ai tunda kasar Amurka ma bata fi karfin a mata kutse ba a matsayin ta na yar sandan duniya wa zai tsira daga wato daga tsarin nasara ai ba wanda zai fi karfin hakan tunda dama an ce komai jeji ya kunsa da sanin buri Allah ya taimaki malaman yau da gobe tare da mu baki daya
to fa to sai kuma Sufyanu Gumal Zangon Daura yace yau da gobe duk irin hikimar masu satar ne a yanar gizo sun fi kowa dabara kamfanonin sadarwa na zamani su ne ya kamata su bayar da kariya ga masu mu'amala da su.
To sai Shaibu Musa Ajeri Doro to yace yau da gobe wannan tambaya ta ku wato ke ku muke saurara mu ji ta bakin ku.
Haka to bayan na Doro ne kika karanta?
Eh na Doro. Yawa
to sai Iliya Magaji Onze yace mun hada ne da Kabiru Furo Azare da Abul Royal FC Azare tofa yace yau da gobe dama an ce ko me san abin ka ne ya fika dabara to gaskiya ban gane kan rubutun sa sosai ba sai wannan barista Hassan Choli Maskandare yace mun hada ne tare da Yahaya Damnu yace salam yau da gobe ikon Allah ya kamata ka kuwayar mana da kai akan wannan bayani na satar fahimta
to sai Sulaiman Adamu Tandari Potosko yace assalamu alaikum yau da gobe hakika mutane suna kare Facebook din su ta hanyar privacy domin tanan ne zaka boye duk wani sirrin Facebook din wato kamar mutun ya saka wannan ya kulle idan ba wannan din shi ba idan bai yadda ba mutane ba su ga abubuwan da yake bazawa ba
sai da izinin sa za su gani kenan to sai in dan leka ko guda ɗayan karanta mana a cikin sakon da ke shafinmu na Instagram wanda bari mu karanta na Sadi Saidu Daura yace yau da gobe ya kamata mutum ya tambayi wanda ya san sirrin shafukan sada zumunta don garkama kwado. To mun gode a cigaba da aiko muna da sakonni na shafin Facebook, Twitter da ma Instagram. To haka yake yanzu kuma Isa Lawal na Ikara ya ziyarci Aminin sa kamar yadda ya saba wato dan iya inda yace ga fa sakonsa a game da wannan shafuka.
Yau tubus na iske dan iya kwance wai ya dawo ne daga Darazau da gani na yace dan uwa yau kuma da me kazo nace bari kawai so nake yau mu dubi dambarwar da ta dabaibe yanar gizo musamman ma dai dandalin sada zumuntan nan da wasu ke kallon shi a matsayin dandalin kazo nazo dandalin da akai ittifakin mafi akasari matasa ne kan yi dandazo su yi ta bikin baje bayanan sirrin su da su nan kwazo domin kuwa wanda yafi kowa hawa shafukan yanar gizon shi ake kallo a matsayin gwarzo duk ko da yake akwai labarai ko bayanan da kaya ne na kurege wato kanzo wadanda kuma irin wadannan labaru ne kan tayin yawo a dandalin sada zumuntar kamar hazo gashi kuwa damuwar ma ita ce yanzu irin wadannan bayanan sirri na mutane ne wasu kan bibiya dan su girgizo dan yace ashe dai gaske ne akwai cakwakiya a dandalin nan na sada zumunta dan dama an ce idan har mutumin da ke ta'ammali da waɗannan shafuka ya bari sirrin shi ya fita to shikenan kuma yayi ganganci na gangan da za a kalle shi a matsayin wauta saboda akwai masu damar dannawa cikin yanar gizon da za su buga binciken bankado bayanan da ya yayata ita ma hukumar da ke kula da waɗannan shafuka tana da nata don an ce koda ka share bayanin da ka riga ka tura dan ganin yayi kazanta to za su iya bibiya su kwakulo wannan bayani su adana saboda tsabar kalata shi yasa dole matasa su nemi sanin sirrin yadda za su kare bayanin su daga sata dan ko a kwanan nan an ce wasu kamfanonin tattara bayanai sun sace bayanan mutane sama da miliyan 50 a shafin Facebook kamar wata maita wanda hakan ke kara nuna bukatar ganin ƴan uwa matasa sun miƙe dan nema wa kansu mafita nace gaskiya ne kuma dan iya akwai bukatar ta ka tsantsan a wannan harka musamman ma dai matasan da kan hau waɗannan shafuka na sada zumunta su saki bayanan sirri sakaka ko kuma kaga sun samu junan su yi ta faman su kuwar suka wani lokacin ma bayanai muhimmai matasan ke sakarwa duniya alhalin ya kamata waɗannan sirri a boye su ne a daka wanda sakin irin waɗannan bayanai ma ka iya taimakawa wajen warware ma matasan dukkanin tukka ko kuma ma idan suka yi sakaci su saka wa kansu mummunar saka kai a gaskiya ma sakacin sako bayanan sirri ka iya kai matasan kasar nan ga halaka wanda wannan yasa dole matasan su farka don sanin irin bayanan sirrin da sukan je da su dandalin sada zumuntar kamar a bakin baka albashi dai idan matasa sun kiyaye sa samu zarafin zuke wa masu larikar bayanan sirrin da ka iya sa matasan kuka
dai karke da to ya gada da aminin sa kuma shi kanshi dan iya dinkin dai sakon da ya bashi yace wai abin da ya bani dariya da shi wai ya samu wai dan iya ne wai daidai yana kwance ya kishingida eh wai shi ya dawo daga darazo to amma kin ga maganganun da yayi na maganar satar bayanai din nan duk abu ne na maganar cewa me ka sani akai menene
ilimin ka kai kuma yawa me kuma zakai saboda ka kare kanka to a kwanakin nan ana tace shi kucin yadda aka sami wasu kamfanin tattara bayanai suka sace dimbin bayanan mutane sama da miliyan 50 daga shafin sada zumunci na Facebook
haka to kuma cikin abubuwan da ake zargin sun yi da waɗannan bayanan fa har da irin kumbiya-kumbiyan nan ta sarrafa zaben kasashe da dama a siyasance ciki har da ma Najeriya a rarrade da ake to dan jin ko yaya wannan abun yake ko kuma akai da wannan lamari yaya zakai ka kare kanka daga sirrin da kake da shi a cikin internet da kuma yadda zakai wa kanka iyaka da irin waɗannan mutane to sai a biyo mu koya kika ce
to sai a biyo Maryam Bugaje ta tattauna da Inusa Zakariyau shugaban kungiyar Sita mai zaman kanta a Kano wacce ke harkar koyar da dabarun amfani da kafofin sadarwar zamani tsakanin matasa don ilmantar da su da kuma tattara bayani
to ina masu cigiyar Maryam Bugaje da cewa ina ta shige ne a yau da gobe to ga wani abu da ta hado yau da gobe dan dai a san ana tare to Maryam gare ki
Shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya fito ya nemi afuwa dangane da abin da yace kamfanin sa yayi kuskure a wata badakala ta yin amfani da bayanan wasu ba bisa ka'ida ba wato kamfanin Cambridge Analytica kamfanin binciken yayi amfani da bayanan mutane miliyan 50 ba bisa ka'ida ba na mutanen da ke amfani da kafar Facebook domin kirkiro bayanan da ya shafi takara ko siyasar wasu kasashe da dama ciki har da Najeriya to da farko wani shimfiɗa zaka mana
karo da baya mutane sukan yi magana cewa ba su yarda da yadda irin waɗannan kamfanoni masu ba da wajajen sadarwa suke adana bayanai na mutane saboda haka masu fafutukan neman ƴanci kan ce a ba su bayani yadda su waɗannan kamfanoni kamar su Facebook suke adana wannan bayanai da kuma suke amfani da shi don mutane suna tsoro wataran za su zama kaman wato kayan kasuwa ne a yi kasuwanci da su to shikenan abin da ya faru ya nuna a zahirance din haka din ne cewa waɗannan kamfanoni suna kwasan bayanai na mutane duk wanda ya yi amfani da musamman Facebook yana barin abubuwa na irin yake so menene yake damunsa wannan abu yake so a yi irin waɗannan abubuwan wanda kai a karan kanka ba za ka ɗauka wasu abubuwa ne masu muhimmi ba amma idan suka taru wani zai yi amfani da su don ya ga ina ne ka fuskanta fuskanta, me zai iya juya ka, me zai iya canja maka ra'ayi. Saboda haka irin waɗannan bayanai da muke barin su a waɗannan kafafan sada zumunci din shine Facebook da samu ta fero wancan kamfanin Analytica, wanda su kuma suka yi amfani da shi don jawo hankalin mutanen America da wasu kibla da suke so su yi amfani da ita a wannan zaɓe da ya shige.
To Malam Zakari, wani na iya ganin cewa to aini ba wani abu nake yi akan Facebook ba, bana sa hotuna, bana sa ra'ayoyina, iyakaci na kallo. To waɗannan mutanen ba su da wani abin damuwa?
Suna damuwa saboda koyaushe kika buɗe shafin ko Facebook za ya bar wato wata bayani wanda zai nuna ina kike zuwa, waɗannan shafuka kike kallowa, a wannan lokaci ne kike kallato shi, mintuna nawa ne kike yi a kansu. Duk waɗannan bayanai shi ne za a zo a tara, wato idan aka tara shi sai ki ga abin mamaki zai nuna ki a zahirance abin da kike so, da abubuwan da baki so, da abubuwan da kike bukata, da irin waɗannan ra'ayi kike da su. Ko da duk da zuwa da kike yi din ba kina rubuta komai bane ba, zuwa dai kudin zaki je, a'a zaki je wancan shafi kaza, a'a zaki dubo wancan abu kaza, a'a kina neman abu kaza, to waɗannan abubuwan ake amfani da su a gani waɗanne irin aqida mutum yake da shi.
To
saboda haka su kuma waɗannan kamfanonnuka masu juya ra'ayin mutane sai su yi amfani da su, cewa to na san yanzu ga abubuwan da wannan yake nufi, bari mu fito da wani shiri da za a iya juya musu ra'ayinsu.
To idan har mutum ya saka abubuwa a yanar gizo, akwai yadda za a iya kwashe su gaba ɗaya?
To a gaskiya duk abin da aka riga aka zuba a cikin wannan wajen, daga wajen ka za ka gani ko za ki gani kamar kin goge, amma su yana can wajen su, ko Twitter ne ko Facebook ne, ba su goge ba. Ana iya rubuta musu ta ce ina so abu kaza a cire min shi, to amma ba kowa ne zai tashi don ya sa wani abu ya tuna ya ce a je a cire mun wannan ba. To ko da an cire din, ai wasu sun riga sun gangan shi, in abu ne da aka yada shi a waɗannan yanar gizo din. Mukan ce ya kamata Facebook ta yi abin da muke cewa a ba mutane damar a manta, wato abin da aka yi a baya. A ce mutum ne an kama shi ana zato ya saci kaji, sai yara suka bi gidan Facebook suka yayyada ai wane ana jin ya saci kaji, sai aka je kotu, kotu ta wanke wannan mutumi. Okay, to kin ga wancan ai riga an yada cewa ana jin ya saci kaji, amma kotu ta wanke shi, amma wannan wankewan ba zai zo ya
yadu kamar yadda wannan
abubuwan da aka yawa. To kin ga shine muke cewa ya kamata kamar su Facebook su fito da wani shiri zai iya ba da dama irin waɗannan abubuwan a shafe su, a goge su daga waɗannan wajajen.
To
ina ganin dai ba wannan ne kurin ya fi matsalan ba, wato shi matsalan yadda kullum mutane suke fafutuka cewa ya kamata mu san shin ita Facebook da sauransu me suke yi da wannan bayanai namu da suke tarawa, wa suke adana shi, wane ne yake da dama ya samu wannan bayanin, ta wanne loga ko cinikayya ne, ko kuma yarjejeniya ne, yaya za a wasu kamfanonnuka wannan ba su da hurumi su zo su samu wannan bayanai ɗin. Ina ga ya kamata a ce dole ne gwamnatoci su fito su dage cewa bai kamata abubuwan da mutane suka sa a sirri wani kuma ya je ya yi amfani da shi don kasuwanci, don a zo kuma a yi amfani da shi har ma a sa mutane su yi abin da ba shi suke so su yi ba.
Malam Zakari, to mu duba batun siyasa da zaɓe. An ce wannan kamfanin Cambridge Analytica yana da hannu a cikin kutse ko hakin da ya shafi wasu 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu ƙasashe, ciki har da Najeriya. Ka yi mana ƙarin haske game da tasiri ko kuma illolin wannan.
Hakin dai kamar a ce ɓarawo ne ya je ya shiga gidanka ya yi fatan abubuwa daga ajiye. da ce ma yarumbun abinci ka tafi wani gun ko kana ciki marawo ya samu wata hatafa ya je ya bude wannan rumbu ya kwashi abubuwan da ka ajiye a ciki. Saboda haka hakin ɗinnan shi ne duk waɗanda suke hulɗa da yanar gizo-gizo suna da bayanai da suke adanawa ko da asibitoci ne ko da kamfanoni ne ko da makarantu ne suna da bayanai daban-daban na waɗanda suke hulɗa da su. Ya Allah marasa lafiya ne a asibiti, ya Allah ɗalibai ne a makaranta, ya Allah ma'aikata ne a ma'aikata. To wannan bayanai da aka tara bayani ne na sirri wanda daga shi wanda ya bayar sai shi kamfanin ko kuma makarantar ko kuma asibiti su ne za suke da alhakin su yi amfani da wannan abin ba wani daga wajen ba. To irin wannan bayanai da ake tarawa wasu mutane da suka kware wajen leke-leke sai su je su yi amfani da abin da ake kira din software din su je su farmawa wannan rumbunan ajiyan bayanai din su kwaso wannan bayanai wanda bai kamata a ce suna da shi ko kuma za su iya ganinsa ba. To shi ne ake nufin mutane da ba su da ƴanci su je su kwaso wannan bayanai da aka ajiye.
To Allah ya kyauta. To amma kin san duk irin wannan bayanan da ake magana, to akwai magana cewa harkar a siyasance akwai yanda ake shiga a yi amfani da su a siyasance. To wannan shi ne a tattaunawar da Maryam ɗin ta yi da shi ta tambaye shi irin waɗannan tambayoyin na me tasirin da amma bari dai mu bi ta sai mu ci gaba da ji. Ina fata kin buɗe kunnuwa kina ji.
Sosai kuwa.
Yawwa.
To menene tasirin wannan a harkokin zaɓe da siyasa?
Abu ne wannan sai ƙara ƙaruwa shekaru masu zuwa. Dalili kuwa a daɗin mutanen da suke amfani da waɗannan kafofin yaɗa zumunci ba su da yawa. Saboda haka ko da an yi amfani da waɗannan bayanai ɗin ba zai yi tasiri sosai ba. To amma yanzu mutane da dama ko da a nan Najeriya za ki gani kusan kashi 60 da wani abu suna amfani da waɗannan
kafofin sadarwa.
Saboda haka kin ga mutane kashi 60 ka juya musu hankalinsu ko fuskansu za ka iya cin zaɓe ta wannan hanya ɗin. Saboda haka abu ne wanda zai iya yin tasiri amma fa abu ne wanda mutane idan sun kula sun yi amfani da hanyoyin da ya kamata ba zai yi tasiri a kansu ba.
To yanzu me abin yi, me ya kamata ita wannan kamfanin ne yanzu ta yi?
A gaskiya ba ahuwa ne kurin ya kamata su yi ba. Na farko dai ya kamata su fito da ƙarara su nuna mutane yaya suke adana bayanansu kuma wane ne zai je ya samu wannan bayanan ta wannan hanya. Sa'annan idan an samu baraka me za su biya ga mutane da aka ci musu zarafin yaɗa kwasan bayanansu. So kamar yanzu analitika ta kwasa bayanan mutane ya kamata a ce tun da abin ya fito dole a ce ta biya diya ga waɗanda abin ya shafe su. Akwai ƙungiyoyi da na san wasu kamar sun kai 18 da suka je su kotu wajen wata 8 kenan suka kawo Facebook ɗin a France cewa suna so lalle a fito da wani dokan da za ta sa duk wani kamfani a Facebook ba wanda yake adana bayanai idan har yayi sake aka kwashi wannan bayanai to ya kamata ya biya wasu makudan kuɗaɗe. Na ɗaya don a gyara waɗanda aka ci zarafinsu, na biyu kuma don ya zama cewa horo ne kada wasu su sake irin wannan rukun tsakanin kashin da suke wa bayanan mutane.
To Malam Ya'u, yanzu Allah ya kawo mu wani lokaci da kamar ya zama dole mutane su yi amfani da kafafen sada zumunci. To a ganinka ta ya mutane za su gujewa fadawa tarkon masu satar bayanai?
Na ɗaya dama na kaɗi cewa ya kamata mutane su duba dokokin da mutanen ne suke bayarwa. Idan abu ne da ka yarda sai ka sa, idan ba haka ba ka ce bakai yawancin mu ba sa lura da wannan abubuwa na biyu bai kamata a ce komai ka zo ka yani za ta je ta ci baba
kamar ya kenan
misali ya kata na dan yaron sa yana kuka ya dauko shi ya sa a Facebook in shekara 25 zai zo ya kai shi kofi ya ce baba me yasa ka sa mun hoto na
like
ya daba an ci mutunci na uku ya kamata mutane su san duk abin da suke yi akan wannan kafofin yaɗa zumunci din abu ne waɗanda wasu za su iya gani saboda haka idan ka je kana zuba abubuwan shirinka kana ganin kaman aboye suke wato an yi birni ne da ba makwarwa na mutane wanda suke da bukatar su gani irin waɗannan za su iya aukawa su zai su samu shi saboda haka sai an taka kan da irin abubuwan na hudu shi ne yawancin ma mutane ba su sa kula da yadda ya kamata a yi amfani sukan shiga su fita ba tare da sun yi amfani da wannan kalman kule wajen bayanan ba saboda haka idan ka zo ka yi amfani ka tafi wani ya zo ya gani sai ya shiga ya yi abubuwan da yake so sunan kai ne ko ke ne da aka ya kamata mutane su lura da irin waɗannan su ne da hankalinsu na biyar shi ne ya kamata mutane su koyi amfani da irin waɗannan abubuwan ba wai shi da ƙarfi ne ba hanya wanda za ka kare kanka wanne tana amfani ta san irin wanne bayanai ne zai iya fita da wanne baka so ya fita da ya kamata mutane su koyi irin waɗannan don su san menene zai iya fita menene kuma ba sa so ya fita daga wajen da suke amfani da irin waɗannan yajajen sada zumunci.
Malam Yunusa, kamar ga mai son ƙarin bayani dangane da yadda ya kamata jama'a su kula wajen amfani da kafafen sada zumunci ina ya kamata ya je?
To sai iya tuntuɓar mu ta email wato info@ctat.org ctat.org yana son ƙarin bayani ya rubuta wasiƙa ta wannan ko kuma ya neme mu ta shafunan yaɗa zumunci za mu ƙara ba shi cikakken bayani ga irin abubuwan da ake ta.
To mun gode sosai, Allah saka da alkhairi, a huta gajiya.
To madalla, huta lafiya.
To Maryam Bugaji, a gaishe ki da kokari ke da Malam Zakariya Inusa, kuma hakika su yayi maganganu masu kyau wanda akwai misalai da ya dinga kawowa. Kamar Hafsa yake maganan cewa idan aka kama barawo ana zargin yayi sata, aka yada bayanansa a internet, yaya za a yi wannan bayanan a goge musamman bayan kotu kila ta gane kuma ai bai wannan laifin ba? To wannan irin wannan illolin, to da kuma yanda za ka yi kankanka ka kare shafukan naka, ya kikan kare naki?
Eh, to gaskiya kamar yadda za ka ga wani daga cikin sakonnin da suka aiko suna cewa mutum ya saka account din shi a private. To ni dai gaskiya wannan kadai na sani.
To kinga eh duk wannan to abinda nake son mutane su gane shine ba wai maganan kai naka account din da tsakaninka da ni da ke bane a yanzu wannan matsalar. Wannan matsala ce ta ni da ke din mun yadda mun zama abokai. Amma ga wasu kamfani can a bayan
fage
su kuma aikin su sarrafa bayanai har su sata.
To ta yadda ake suna shiga shine ai abu.
Wato akwai a wani mai sako, akwai wanda yayi magana cewa a sakon Instagram da na karanta yace ai abin da ya kamata shine su waɗannan kamfanonin su ne ya kamata su kare al'umma su fito da abubuwa kamar yanzu kin ga ai shi mai Facebook ya bayyana wasu abubuwa na cewa za su fito da shi maimakon sai ka shiga setting ka ganshi a'a sai a fito maka da shi kan shafinka yanda gashi nan kana hawa zaka ga kare nan kare can kare can ka baka san kaza ya tafi wuri kaza
ni kuma a wani sa'in sai ka ga ganin kamar wannan ya wuce tsakanin kai da kake amfani da shi ya koma su
waɗannan
yawa su saboda kai baka san
baka ma sani
ba sanda za a yi baka sani ba amma su ne
to kawai abin amma abin dauka a cikin jawabin shi malam Zakari shine ka san wani irin bayanai za ka
dora
saboda in ka goge kai ne auren ka ya goge amma auren su bai goge ba sannan kuma ka san in ya fitan ba mai illa bane amma in ya gane kuma ya ce wannan abu ne da zai ci gaba da faruwa fa nan gaba saboda
mutane sai aka ce dama mutane su daina sakin jikin su sosai da irin wayannan shafukan saboda baka san me zai biyo ba
haka ne to Allah shi kauta sai mu ce mun gode sosai da jibrin sauraro yanzu kan duka madadin ita sai kuma Daniel Brown da bada manishin da engineer mu na yau sai kuma ni Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
dan wasan kwallo bata manta ba wasan koko bata mance ba wasan ne na motsa jike dukkan su bata share ba
yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta